ba a bin taron yoyo, ana bin taron masu dalili ne, ko da mutum ɗaya ne yake da hujja sai a bi shi, ya kyale sauran.
Dama munazara haka ta gada, gaskiya tana tare da ɗaya, amma baya hana a tattauna don a gano ina take a jeta bisa dalili. Amfanin tattaunawa don a kafa dalili, amma gaskiya guda ɗaya ce. Wa zakaru ashiya'a, Abdullahi dan Abbas yace suka yi ta ambatan abubuwa daban-daban, kowa na cewa kila su ne kaza, kila su ne kaza. Fa faraja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi tsira da mushi tabbata gare shi, ya fito gare su. Fa akhbaruhu, sai suka labarta mushi tattaunawar su, suka ce mun yi sabani, waɗansu sun ce kaza, waɗansu sun ce kaza, waɗansu sun ce kaza. Fa qala, sai annabi ce, humul ladzina la yastarquna, su ne waɗanda ba sa neman ai musu tofi. Wala yaktawuna, ba sa yin sakiya. Wala yatatayyaruna, ba sa canfa tafiyar tsuntsaye wajen aikata wani abu ko kin aikatawa. Wa ala rabbihim yatawakkaluna, kuma suna dogara ne ga Allah shi kadai. To su ne wannan wanda suke dukulun aljannata bi ghairi hisab, 70,000 dinnan su ne waɗannan. Me sifarsu? La yastarquna, wala yaktawuna, wala yatatayyaruna, wa ala rabbihim yatawakkaluna. Sifa nawa? Hudu kenan. La yastarquna, ba sa neman wani yayi musu tofi. Idan wani abu ya kama su, na ba za a bukaci a yi tofi, to ko dai su yi da kansu kawai ko su ƙi. Yi da kansu ba laifi ba ne ba, haka in sun sa wani ba laifi ba ne ba, amma yi da kai ai ibada ce suka yi. In sun sa wani yayi kamar sun roƙi wani abu ne, to gwargwadon yadda ka zama mai roƙo, gwargwadon yadda ka rigya kanka matsayi a wajen Allah. Sai dai kai shiru. La yastarquna, ba sa neman wani ya musu tofi. In abu ya kama na ayi tofi kawai, sai a ce a ku bari, ko dai su yi da kansu ko su ƙi. In sun yi da kansu, wannan baya kore su zama cikin waɗannan. Akwai riwaya da take la yastarquna wala yarquna cikin Muslim. Ibn Taymiyyah yace haza wahmun min ar-rawi, rawi ne ya ƙara wannan kalmar, amma asalin abinda annabi ya faɗa la yastarquna, bai ce la yarquna ba. Domin idan mun ce la yarquna, ba sa yi, ba za su yi wa kansu ba, ba za su yi wa waninsu ba. Amma idan aka ce la yastarquna, ba sa neman ai musu, ta iya yiwa su yi wa wani, ta iya yiwa su yi wa kansu, amma su nema wani su zo kai mun, ba za su yi ba. Kun fahimci wannan da kyau? Wala yaktawuna, ba sa yin sakiya. Ai, an san sakiya? Wani abu ya kama yadda sai an yi sakiya kafin a sami sauki, ko maruru ko wani abu. To dangane da sakiya, hadisai sun zo daban-daban. Waɗansu sun nuna annabi ya yi wa wani, waɗansu sun nuna annabi ya hana, waɗansu sun nuna annabi ya aikata, waɗansu sun nuna annabi ya nuna baya son. Wato in ka tattara dai hadisan da suka zo dangane da sakiya, kamar da Ibn al-Qayyim ya faɗa cikin Zadul Ma'ad in ban manta ba, yace ababe guda hudu hadisan suke nunawa. Farko, annabi ya aikata ya yi. Na biyu, ya hana. Na uku, ya nuna baya so. Ina fatan kun fahimta. Na hudu, ya yi izini da ayi. Yace kuma duk hadisan ba sa cin karo da juna. Ya aikata a aikace. Ya hana. Ya nuna baya so, kuma ya tabbatar an yi aikatawarsa a aikace don ya nuna halarci. Haninsa kuma baya nuna haramci a nan gurin, sai dai nuna mai bari shi ya fi kyau. Cewa ba na san abin yana nuna rashin yinsa, ya fi yinsa. Barinsa kuma wani yana nuna jawaz ɗin yinsa. Ya yi don ya nuna yadda ake, haka dai hadisan ba sa cin karo da juna. Da haka idan mutum wani abu ya kama shi na hanyar a yi masa sakiya, in ya yi sakiya bai yi laifi ba, sai dai ya rage wa kansa falala. Inda zai bari ya ƙi har ciwon ya kame da kansa ya motse, to wannan yana da falala. In ya yi kuma ba zunubi ya yi ba. Kun fahimta da kyau? Wala ya tatayyaruna. At-tatayyur min at-tira ne, asalinsa sun ciro shi daga at-tayru. Dan su Larabawa sun kasance suna canfa tsuntsaye, imma tashinsu imma kukansu, sukan canfa kukan waɗansu tsuntsaye. Idan mutum yana da nufin zai yi tafiya, ko zai yi wata harka ta kasuwanci ko auratayya, da daddare sai ya ji kukan mujiya, to sai ya fasa. ba alheri. Matsala ta faru. Wani kuma in yana son zai tafiya ko harkar kasuwanci ko zai kulla kwangila ko wani abu ko zai tafiya da sassafe sai zo samu tsuntsaye da sassafe kafin su tashi suna cikin shekasu sai karkada reshen bishiyar da suke kai sai su tashi. To idan suka tashi, tashin da aka yi sai aka ci sa'a suka yi dama, to akwai sa'a kenan. Rashin sa'a yasa suka yi hagu, to ba sa'a sai ya fasa azan. To wannan duk yana cikin at-tatayyur. A takaice dai abin da ake nufi da at-tatayyur, asalin kalmar daga at-tayyur ne, shine wato bayar da izina dangane da tashin tsuntsaye ko kukan tsuntsaye, dangane da zartar da wani abu ko rashin zartar da shi. To abin yana iya ci gaba har ya zanto ko da ba da tsuntsaye suka zama, ba da tsuntsaye suka yi ba da tsuntsaye ba ma ana iya sa masa suna tsayir. Shine ka waye gari za ka yi wani abu sai ka ci karo da kuturu, sai ka ce a ba sa'a tunda aka ci karo da kuturu. Ko wani ci karo da makaho sai ce a tunda da sassafe ya ci karo da sarkin makafi, ba sa'a. Ko mutum yana cikin harkar kasuwanci tana garawa sai ya auro wata mace. A ranar da aka kawo ta gida wace gari sai aka kama motarsa da kayan harkarsa na kasuwanci daga kwatano ko daga wani gari, sai jingina mata ce dama tana da halal garki. Fulani sun ce tana da halal garki, mai halal garki ce dama. Ai tun da ya auren nan dama ya fara gamuwa da matsala, rannan ya kwana kansa na ciwo, ya tashi motarsa an kama ta, kuma ya je yana tafiya ma ya buga wa wani sauransu da yadda aka yi matan nan. Saboda haka sai ya sake ta hankali zai kwanta. To wannan ma duk da ba da tsuntsaye aka yi ba, amma zai shiga cikin ma'anan at-tatayyur. Saboda kafirai sun kasance suna canfa annabawa da mutanensu. Idan wata musifa ta kama su sai su ce waye ya dawo musu, annabi da mabiyansa. Ku da kuke cikin ku ka jawo mana musifa. Su ko annaba sai su ce a'a sa'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum. Kuma kafirai suna cewa inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun. Kuma suka ce ta'irukum ma'akum. Kaga fadin su cewa tatayyarna bikum ya nuna at-tatayyur ana yin sa hatta bin nas. Ka tanfa wani mutum ko ka tanfa mace ko ka tanfa kuturu ko makahu ko dukkan wani abu, jingina alkhairi ko rashin sa ga wani halitta cikin halittu, tsuntsu ko wanin sa, ya zama mai at-tatayyur. To su waɗannan bayin Allah la yatatayyaruna, ba sa mai, ba sa canfi, ba sa canfa gida, ba sa canfa mota, ba sa canfa komai. Sai dai akwai hadisi da ya zo na Aisha wanda ke nuna cewa in ma har akwai shi umci a cikin wani abu, to akwai shi umci ne cikin ababai guda nawa? Uku. Na farko shi ne mai doki kamar abin hawa, na biyu shi ne mai gida, na uku shi ne mai mata. Wannan hadisin kuma yana cikin Bukhari in ban manta ba. To yaya za ka yi da wannan hadisin bayan an kore shi umci kwata-kwata, ba shi umci? To abinda wannan hadisi ke nunawa, ana ba da labari ne, annabi na ba da labarin abinda larabawa suke shi umci da shi a lokacin jahiliyyarsu. Sukan jingina ma abubuwa da dama su canfa su, amma galibi sun fi canfa mai waɗannan ababen guda uku. Kusan larabawa sun yi tarayya akan canfa mace da canfa dabbar hawa da canfa gida. In mutum ya sabon gida wani abu ya faru, to sai ya maza sai da gidan nan sai ya ɗauka wannan gidan ne. In mutum ya sabon aure wani abu ya faru sai ya canfa matar. In mutum ya sabon doki ko sabon raƙumi wani abu ya faru ga dukiyarsa sai ya maza ya sayar da shi ya rabu da shi. Wani ma ko bai samu mai sayar ba zai bayar haka. To galibin canfinsu suna yi ne cikin guda ukun, abinda hadisin ke nunawa kenan. Amma sauran canfa-canfa cikin tsuntsaye ko cikin wani nau'i na tsuntsaye, wannan ka samu wata kabila ta yadda da wannan ba ta yadda da wannan ba, amma galibinsu sun yi tarayya cikin canfa mai ababe guda uku. Annabi na ba da labari ne, ba wai na ba da hukunci ba ne. Ai haƙuri, tunda baya cikin wannan, baya cikin nan gurin tukuna, dan kar mu shiga wani abin da ba. La yasarquna, ba sa san ai musu tofi ko ruƙuya ko, wala yaktawuna, ba sa yin mai takiya, wala yatasayyaruna, ba kuma sa yin tamfi, ba sa tamfa kowane irin abu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, a bisa ga ubangijinsu ne kadai suke dogara. dama idan waɗannan ababen guda uku suka taru, ai su ne za su haifar da me? At-tawakkul ala Allah. In dai har guda uku can sun taru, to za a sami cikakken tawakkali kenan. Fa qama ukasha tu min muhsan, sai ukasha ya tashi yace ud'u Allah an yaj'alani minhum, ya annabin Allah roƙa min Allah ya sa ni cikin su. Fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace anta minhum, kai kana cikin su. Thumma qama rajulun akhar, sai wani mutum kuma daban ya tashi. Fa qala yace ud'u Allah an yaj'alani minhum, roƙa min Allah ya sa ni nima cikin su. Fa qala sai annabi yace sabaqaka biha ukasha, ukasha ya riga ka. Sai ka hakura. To malamai suka yi ta kai kawo, me yasa annabi bai sa wannan mutumin ba, tunda adadin na da yawa, yanzu an samu ɗaya a cusa wannan manashi ma. Waɗansu suka ce annabi yayi haka ya rufe, yayi haka dan ya toshe kofa, kar kuma kowa ya tashi, kowa ya tashi, har wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba, da wanda ya cika sharɗin da wanda bai cika ba, duk kowa ya tashi. Inda akila cikin su yau ma a wannan yinin ma wani ya sa a masa ruƙuya, kaga bai cika ba, baya cikin su. Eh, ito mu ma duk kar misali ke nan komi. Kaga sai annabi yace a ukasha ya riga ka, dan annabi ya rufe kofa. Waɗansu malamai suka ce haka, waɗansu suka ce a shi wannan mutumin ne bai cika sharɗan ba, kuma annabi baya so ya ce masa ai kai baka cika sharɗan ba, kawai sai yace ukasha ya riga ka, saboda hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar da'awa. Idan aka ce ai kai baka cika sharɗan ba a cikin mutane, sai kunya ta kama shi, ko ya ga wanda bai cika sharɗa ba. Amma idan aka ce ukasha ya riga ka, kaga a fakaice dai ba a yi masa ba, saboda bai cika sharɗa ba ne, amma da wani lafazi daban da zai bada ma'anar da ake bukata. Wannan kuma yana daga cikin jawami'ul kalim kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka dai kaga wannan hadisi ya tara ababen nan guda hudu, la yasarquna, wannan wajen neman ruqya, in mutun ya sa ayi masa ruqya bai laifi ba, amma rashin sa, rashin yin shi yafi me, yafi falala. La yaktawuna, in mutun ya yi sakiya ko ya sa ayi masa babu laifi, amma in bai yi ba shi yafi falala. Wa la yatatayyaruna, wannan dole sai an nisanci shi, ba a cewa in mutun ya yi tamfi babu laifi amma bari shi yafi, a dole sai ya nisanci. Ko da su Larabawa a jahiliyyar su ma akwai wanda ba su yarda da tamfan ba, suna inkarin sa. Nan ne na cewa wa ma zajiratu tayru tudni min al-fata najahan wala ar-raisihin yaqibu fa rubba umurin la tadiru ka ghayratan falil qalbi min mukhshatihin wajibu. Yake cewa tashin tsuntsu ko zaburar da shi baya jawo maka alheri, baya jinkirtan maka shi abadan, ka hakura da wannan kawai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, to shine malamai suke cewa yanzu waɗannan hadisai me suke nuna wa? Kun ga aiwa mutum ruqya yana cikin al-akhdhu bil asbab, aiwa mutum wato ainihin sakiya yana cikin al-akhdhu bil asbab. Haka mutum ya sha magani yanzu ko na bature ko na gargajiya dan magance wata cuta, duk yana cikin me? Al-akhdhu bil asbab. To shin wannan hadisi na nuna kore al-akhdhu bil asbab? Abinda ake nufi da al-akhdhu bil asbab da na farko shine ka riki dukkan wani abu wanda shari'a ta yi izini dan magance maka wata cuta, ka yi amfani da duk wani abu da wanda yake shari'a ta yi izini dan neman maganin wata cuta. To wannan shine ake kira al-akhdhu bil asbab. Al-asbab jam'i ne na sabab, sabab abinda za ka rika dan neman waraka daga wani abu. To shi wannan abin shine sababu shifa'i, amma laysa huwa allazi yashfika, ba shine zai warkar da kai ba, amma shi sababi ne, shari'a ta izini kawai ta ce kai ne, amma ba dan shine zai warkar ba. To shari'a bata hana al-akhdhu bil asbab ba, sai dai su asbab din iri biyu ne. Akwai al-asbab waɗanda suke ja'iza biduni karaha, akwai waɗansu al-asbab waɗanda suke al-ja'iza ma'al karahati. Kun fahimta da kyau? Al-asbab al-ja'iza ma'al karahati, halal ne ka yi amfani da su don magane cuta, amma akwai karhanci cikinsu. Su ne kamar me? Su ne kamar ka sa wani ya maka ruqya, ya sai maka tofi a maimakon kai kai da kanka, wannan makaruhi ne, amma baka aikata haramun ba. Ma'ana dai barinsa shi ne aula fiye da yinsa. Kun fahimta da kyau? Kamar ka yi sakiya, wannan barinsa shi ne aula, amma in ka yi ba laifi kai ba. to irin waɗannan su ne abinda hadisi ya kawo la yasrquna wala yaktawuna, wato al asbab waɗanda suke ja'iza ma al karaha, su ne hadisi yake so musulmi ya kore su. Nesantar al asbabul ja'iza, irin wanda in an yi akwai karhanci ko barin su shine yafi dacewa a shari'ance sama da yin su, nesantar su yana ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar da tahqiqut tauhid. Kuma wanda wannan tahqiqut tauhid shine muka ce man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bi ghairi hisab. Kun gane alaƙar tsakanin hadisin da babin? Wannan shine alaƙar tsakanin hadisin da babin kenan. Sai ababai al asbab waɗanda suke ja'iza biduni karaha, su ne dangin ababen da ake na neman magani. Ka ɗauki zuma ka sha don maganin ciwon ciki, ko ka shafa a wani wuri don saboda wata matsala ta jikinka, ko don saboda ƙunar wuta a shafa zuma ko wani magani, duk waɗannan ja'iza ne ba karhanci a cikinsu. Su ba daidai suke da ka sa a maka rukuya ba, ba daidai suke da ka yi me ba, sakiya. Su waɗancan ja'iza ne biduni karaha, waɗannan fa ja'iza ma al-karaha. Kun fahimta da kyau? Duk abin da yake ja'iz bil karaha to barin sa shine yafi sama da yinsa. Abin da yake ja'iz bil karaha to kaga in kai ba wani karhanci, wannan la yaqdahu fi kamal at-tauhid. Amma su din ma waɗansu malamai suka ce rai mafi kyau inda zaka hakura karka nemi magani har ubangijin da ya tsora ma ya sauke maka, to wannan shine kamalut tawakkul allazi yuhaqqiqu laka kamal at-tauhid. وكمال التوحيد هو الذي يحقق لك دخول الجنه بغير حساب. اما wannan sai mutun yana da wannan matsayin, in mutun ya san baya da wannan matsayin tun farko ya je ne mulkita kanka na ciwo kasan ba zaka dore ba sai ka fada, cikin ka na ciwo kasan ba zaka dore ba sai ka fada, yana ruwan ka je ka tunda dubulun ka je ka ga likita ka rufa kanka a cikin. Amma in zaka iya jurewa baka fada wa kowa sai ubangijin da dora ma ne kawai ya sani, wannan shikenan kana da lada mai yawan gaske. Kamar mutum ya yi sadaka ne da dukiyarsa gaba daya, a waɗansu sahabbai sun kawo dukiyoyinsu gaba daya, annabi ya raba rabi, sai rike rabi ka kai gida, rabi kuma kawo a tafi jihadi da su. Da Abu Bakar ya kawo gaba daya, annabi ya ce shikenan, aka karbe gaba daya aka tafi, saboda shi zai iya ko ba zai kuka ba, wancan kuma kila bai kamar Abu Bakar ba, kare bayar kuma ya zo wa ya zo masallaci ya sa masa gidauniya kai ba zai eh kafo ya halatta. Fihi masail al-ula ma'rifatu maratibin nas fi at-tauhid, mas'ala ta farko gane matsayin mutane a cikin tauhidi. Wani ya fi wani, waɗannan mutanen 70,000 da za su shiga aljanna bi ghairi hisab su suka fi kowa cikakken tauhidi. Amma yana nuna su kaɗai ne masu tauhidi? A'a, banda su akwai masu tauhidi sai dai ba su kai matsayinsu ba. Asaniya mas'ala ta biyu, ma ma'ana ta haqiquhu, menene ma'anan ta haqiqut tauhid? Ma'anan ta haqiqut tauhid shine nisantar shirka da nisantar bid'a da nisantar hatta al asbab al makruha, wannan shine ne ta haqiqut tauhid. Asalisa mas'ala ta uku, sana'uhu subhanahu ala ibrahim bi kaunihi lam yakun min al-mushrikin, yadda Allah ya malala yabo ga annabi ibrahim cewa annabi ibrahim bai kasance tare da masu shirka ba. Mun bayyana ma'anan menene bai kasance tare da masu shirka ba, ko shine shi baya yi kuma bai yadda ai ba. Kaga duk wanda zai ce a kyale kowa ya addinin sa, kasa ɗaya al'umma ɗaya kuma kowa ya addinin sa, mana a kyale dan coci ya nashi, wannan ma ya nashi, wannan ya nuna bai san addini ba, bai kuma san tauhidi ba, kawai girman sa yake, ma'ana shi ya yadda da musulunci kuma yana ganin dan coci ma a kyale ce cocin sa, kar a hana shi. To wannan bai koshi da tauhidi ba, yana kishirwar tauhidi kenan. Dan a hakikanin tauhidi shine sai ka kafircewa duk abin da yake wani Allah ne wanda ake bautawa, sai ka bijire masa. Fa man yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tata. Abu guda biyu ne, ka kafircewa wancan kai imani da Allah. Kafircewa wancan in baka yi imani da Allah ba ya wadatar? Yi imani da Allah in baka kafircewa wadancan ba ya wadatar? Sai ka hada me duka biyun. Fa man yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Dan lokacin da kace la ilaha, shela kake badawa dangane da rushewar duk wani abin da ake bautawa, ka bada shela, ba fa ka yadda da dukkan wani dangin abin bauta ba, a sama ko a ƙasa, mala'ika ko wali ko wani mutum ko abin nan annabi, ba ka yadda a bauta kowa ba, sai me illa Allahu sai Allah. Dalla din nan nafiya ce lil jins, kana kore jinsi na dukkan abin bauta, sai ka tabbatar da ita ga Allah ce kadai. To sai ka furta wannan da safe, ka furta ta da yamma, amma aka tambaye ka me ra'ayinka game da tauhidi, kace ni ba na san rigima addini, a kyale kowa yana ci. Idan an ba da fili na masallaci, to kuma su ma masu tauci a ba su nasu sujina. Idan an yi kaza, to su ma a kyale kaza, wanda yake magudanci ma a kyale. Ai bai karatu ai constitution da abin da yake kenan. Wannan ya nuna bai sa abin da yake ba. Ana faɗa maka qul ya ayyuhal kafirun, kana cewa constitution ya ce. Kun gane da kyau, Allah ya yabi annabi Ibrahim dangane da lam yakum minal mushrikeena. Har kuma Allah ya faɗa mana cikin suratul mumtahina ko al mumtahana, duk wanda ka faɗa yayi, yace qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladzina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكا النبي إبراهيم يشينا سكا فتنا متاننسو دنجنسو كننسو ييينسو كنن مهيفا كنن أوا سكا تي إنا براء منكم يوم مبرن تبا مباكم ومما تعبدون من دون الله من يتاوي دكان abinda kuke bauta ba Allah ba, duk wani tsari da kuke kai wanda ya tikaro da qala Allah qala rasulullahi, to mu mun yi tawaye ba ruwan mu da kafarna bikum, mun bijire muku, wa bada bainana wa bainakum al'adawa, yayya daga ba ta fara tsakanin mu da ku, wal baghda abadan, har abada ba za mu daina ba, hatta tu'minu billah, nan ne gayar, in ana so a samu walwala tsakanin mu da ku sai kun yi imani da Allah shi kadai. To sai ka ce ka yi imani da Allah kuma ka yarda abota, yau na wannan kuma. Kuma Allah ya ce darasi ne babba, qad kana lakum uswatun hasana fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. To fadin sa cewa wal ladzina ma'ahu shine suka sa wadan suka ce a lokacin sa an samu ne suka yi imani da shi. Amma Ibn Jarir ya ce ba wani a lokacin sa shi kadai ne, tun lokacin da aka kawo shi za a jefa shi wuta shi kadai ne. Ko akwai wani tare da shi kadai ne. Shi kadai wa'azin sa, shi kadai abun nan sa, shine kuma yace wa atazilukum. Bai ce wa na a tazilukun ba, don shi kadai ne, da su da yawa na ce abin nan. To amma menene ma'anan wallazina ma'ahu, sai ce ai minal mursalina, wallazina ma'ahu ala aqidatihi minal mursalina, ya nuna dukkan aqidar annabawa haka suka faɗa mutanensu, inna bara'u minkum wa ma ta'buduna min dunillahi. Al khamisatu mas'alata biyar, kaunu tarkin ruqya wal kai. Al rabi'atu mas'alata hudu, sana'uhu ala sadatil awliya'i, yadda Allah ya yabi shugabannin waliyan Allah bi salamatihim min shirki, saboda sun ne santi shirka. Shugabannin waliyan Allah ya su ne annabawa. Al-khamisatu mas'ala ta biyar, kaunu tarkin ruqya wal kayyi, wadansu suna cewa ruqiya kuskure ne a larabci, sai dai ar-ruqya, ar-ruqya, karka ce za a yi ruqiya, wannan kuskure ne. كون ترك الركوية والكي من تحقيق التوحيد. أنا نونا برين الركوية دا برين واتو أبنى سكية من تحقيق التوحيد. ينا دا قتكم أبنى كنون تاتي توحيد المتون. السادسة نشدة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نونا منا أبنى ديسا سكذنتو لا يسرقونا ولا يكتوونا ولا يتطورونا يتطيرونا. ميسا سوانن هو التوكل. Shine tawakkali, cikakken tawakkali ne ke sa ayi haka. Kasancewar abin da ke hada siffofin san gaba ɗaya shine cikakken tawakkali. As-sabi'atu mas'ala ta bakwai. Umqu ilmi as-sahabati bi ma'rifatihim annahum lam yanalu zalika illa bi amalin. Cikakken ilimin sahabbai wanda su da kansu suka gano cewa ba a samun matsayi a wajen Allah sai da me? Sai da aiki. Ta ina za mu fahimta ka? Lokacin da annabi ya ce mutum 70 za su shiga aljanna bi ghairi hisab, ba wanda ya ce ila cikin su akwai ƴaƴan annabi, ila cikin su akwai dan gidan wani waliyi, ila cikin su akwai wani muridi shehi, ila ba wanda ya ce haka. Sai da su ce me? Ila su ne wanda suka yi sahabbanta da annabi, ila su ne wanda aka haifa cikin musulunci ba su taba shirka ba. Ila kaga ya nuna sun san abin da suke sahabbai. Ba sa danganta wannan falalar sai ga me? Sai ga mai aiki. Ba sa danganta ta ga mai dangantaka da wali ko shehi ko muridin wani ko wani wani. An fahimta ko? Wannan ya nuna zurfin ilimin sahabbai kenan. As-saminatu mas'ala ta takwas, hirsuhum alal khairi, kwaɗayinsu bisa ga aikin alkhairi, su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. mun fahimta ka a cikin wannan babi. At-tas'atu mas'ala ta tara fadilatu hadhihi al-ummati bil kammiyyati wal kayfiyya falalan al-ummar annahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kammiyya ta fuskar adadi wal kayfiyya da kuma ta fuskar abin da suke da shi na sufofi, suna da falala ta kowace hanya. Adadin yana da yawa, tun daga 70,000 za su yi aljanna da gairi hisab, waɗansu ruwayoyin ma sun ƙara akan 70,000. Al-ashiratu mas'ala ta goma fadilatu ashabi Musa falalan sahabban annabi Musa, tunda annabi an kawo masa wani taro mai yawa na mabiya annabi Musa har ya tsammanin ma nashi ne, sai aka ce a'a haza Musa wa qaumuhu, wannan ya nuna lalle mabiya annabi Musa suna da yawa kuma suna da falalan da gashi an nuna yawan su ga annabi. Duk mun fahimci wannan a cikin wannan babi. Al-hadiyata ashar mas'ala ta goma sha ɗaya ardul umami alaihi, yadda aka yi wa annabi nuni game da al'umma gaba ɗaya alaihi salatu wassalam, wannan ya nuna lalle annabi na da matsayi wajen Allah, aka yi masa nunin annabawan da suka wuce, da wanda suke mutum ɗaya ne kawai tare da su, da wanda suke mutum biyu suka yi imani da su, da wanda yake mutum goma, da wanda bai kai haka ba, wannan ya nuna matsayin annabi. Wato duk an nuna masa tare da cewa baya zamani sallallahu alaihi wasallam, wannan na nuna falalarsa sallallahu alaihi wasallam. الثانية عشر مسألة قوم شابيو أن كل أمة تهشر وأدى وحدها مع نبيها للي قوة الأمة ذا أتاشيت إتكأي تارى دا النبي انت أتاشي الأمة دا النبي انت أتاشي الأمة دا النبي انت قوة النزاء زود سوق بان الله تارى دا النبي انت واتو دي تارى دا النكيامة الأمة قوة النبي ذا سكسن تارى دا يوم ندعو كل أناس بإمام إمام بن عيشيني النبي الناس shi ne kuma shahid. Fa kafa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, ai shi ne shahid din da shi ne annabin da aka turo wa kowace al'umma. Wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. An gane ku? As-salisata ashara mas'ala ta sha'uku qillatu man istajaba lil anbiya, karancin waɗanda suke mabiya annabawa. Wato kullun duniya tunda ta fara har zuwa ƙarshen ta, galibin abin da yake faruwa a cikin duniya shine mabiya annabawa sune kadan, masu saba annabawa sun fi yawa. Tunda gashi a turo annabi a ce mutum biyu kawai suka yi imani da shi, ko mutum tara, ko mutum daya, wani ma ba kowa tare da shi. To haka shi yasa da wannan nema Kaisar na Rome ya kafa hujja cewa annabi akan gaskiya yake. Lokacin da yake tambayar Abu Sufyan, Abu Sufyan ya je kasar Sham, yace kai ku kamo mun bakin fatakin Laraba, na aka zo da su, yace a zo da shugaban sa, tafinta yana magana yace tambaye shi wani mutum ya bayyana cikin ku yana rai yake annabi ne, meye matsayin sa, me yace ku yi, me yace ku bari, dan dangi ne shi ko bako ne ko menene? Haka ana ta tambayar Abu Sufyan da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam, yana ta bada bayani, yace duk abin da aka tambaye ni na kasa yin ƙarya. Yace abin da yasa nake yin ƙarya, ina jin tsoron a tarihi na a ga na taɓa yin ƙarya, amma na rasa yadda zan yi in kushe annabi a gaban sarkin Romawa, na rasa har sai da yamin wata tambaya guda ɗaya, yace shin yana karya alƙawali? Yace to na da dai bai taɓa karya ba, amma yanzu muna cikin wani alƙawalin da shi ba mu sani ba ko zai karya. Yace nan ne kawai na samu ta cewa cikin tambayoyin da ya masa, yace mabiyansa shin talakawa ne suka fi yawa ko masu arziki? Yace talakawa. Yace to dama wannan sune mabiya annabawa, sune mabiya annabawa, da haka za su fara da kadan kuma su yi ta tafiya. Don haka dai a takaice dai, mabiya annabawa a kowane zamani za ka samu wanda suka saba musu sun fi yawa. Don ya tambaye shi yace wanda suke tare da su suka fi yawa ko wanda suke saba musu? Yace wanda suke saba musu suka fi yawa. Duk abin da ya tambaye shi ya faɗa masa, sai da ya zo ya ce na tambaye ka kaza, ka ce kaza, to kaza din nan fada ma kaza ne, na tambaye ka kaza, ka ce kaza, to kaza din nan fa kaza ne. Yace ina tabbatar maka da cewa in dai abin da ka faɗa din nan shine siffar wannan mutum da mabiyansa, to mulkin sa sai ya zo inda tafin kafa ta yake nan. Yace daga nan gurin sai fada ta rikice. Fada da malaman fada ba sa son sarki ya fahimci gaskiya. Fada ta rikice. Saboda haka Abu Sufyan yace mu dai daga nan sai aka fitar da mu, aka mun riga mun gama, aka fitar da mu waje. Yace lalle dan al'amari dan Abdullahi ya kamba mu, har ma sarkin Roma yana jin tsoron sa. In ya kusa shi to daga sarkin Roma ya yarda annabi da gaske yake, ya gane cewa abin nan ne, amma bai kalmata da ba. Yasa ya tara mutanansa, yasa aka kulle kofofi gaba daya a dakin taro, yace to kun ji mutumin nan ga siffofinsa, ina tabbatar muku da cewa ku zo mu bi shi don mu dace da alherin duniya da lahira. Gaba ɗaya sai suka tashi a guje za su fita. Sam ba su yadda ba a canja musu addinin iyaye da kakanni. Sun je sai suka samu kofa a duk a rufe sai ce ku dawo. Da ya ga za su baje masa sai masa tawaye shi ko yana son shugabanci. Yace dama na yi haka ne don in jarrabi imaninku. Tun da zarzu ne ku kyale shi waye shi. kaza to galibi wani mabiya sai su hana mutum bin gaskiya. Ar-rabi'atu ashar anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Mun fahimci cewa annabin da bai samu wanda ya ansa masa ba za a tashi a kiyama shi kadai ne za a taso shi zai zo sauran a taso su daban. Al-khamisatu ashar na 15 samaratu hadzal ilmi amfanin wannan ilimi na tauhidi wa huwa adamul iktirari bil kasra asalin ba a ruduwa da yawa wa adamul zuhdi fil qilla sannan kuma ba a kyamatar adadi ya zama kadan. Karka sai tunda mu yan kadan ne a anguwa mu bi taron masu yawa karka sai kuma dan mun fi yawa wannan shike nuna muna kan daidai a'a ina hujja take karara kamar wuta lokacin azhar wannan shi ake nema kamar rana lokacin azhar hujja qarar ita ce abin bi alhaqu la yu'rafu bi kasratil fa'ilina walakinna ma yu'rafu alhaqu bi adillati shar'iyya. Ana gane gaskiya ce saboda dalilanta ba dan taron mabiya ba. Ta iya wa taron mabiya su zama kadan amma dalili na nan. Ta iya wa su yawa dalili dai na nan. Yawan baya kara mata wani abu akan kasancewar ta gaskiya, kadan din baya rage mata wani abu akan matsayinta na gaskiya. Ƙarya ita ce take neman taro da yawa sai da taro sannan ta ci da buguzum daga ƙarshe kuma ta zo taron ya baje. Fa amma zabadu fa yazhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkusu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amsal. As-sadisata ashara mas'ala ta 6 ar-rukhsatu fi ar-ruqya min al-ayn wal-humati wato yin rangwame dangane da ruqya. Ya halatta an yi rangwame a iya yin ruqya min al-ayni idan an kamu da kambin baka wal humati ha kuma idan an kamu da wato ainihin abin nan abu mai dafi kamar cizon maciji ko kunama. To na manta lokacin da muka karanta hadisin la ruqyata illa min aynin aw huma yana nuna ba a yin ruqya sai a me abu guda biyu shine me al-ayn da kuma huma. To kar wani ya zo ya kafa ma hujja da wannan hadisin yace to mutumin da ya kamu da aljan ko meye hujjan ka ne masa ruqya. Gashi annabi ya ce me la ruqyata illa min aynin aw huma. Sai ka ce wannan hadisin ai kuma banda shi akwai hadisin da ya nuna an yi ruqya din akan abin da ba aynu bane kuma ba huma bane ba. Annabi ya koyar da ruqya a wurare daban-daban a sakamakon waɗansu cutuka daban-daban ba aynu ba huma ba. Har ma kuma ya ba da samfuri na ruqya duk wanda wani wuri ke masa radadi a jikinsa ya dora hannunsa ya karanta ruqya daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya dora hannunsa a wajen ya karanta ruqya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hina azhib al-bas rabban nas wasfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqaman. Wannan ma ruqya ce. To kenan wannan hadisi me yake nunawa? Abinda wannan hadisi yake nunawa ruqya ana yin ta ne a inda aka fi bukatuwar yinta shine a wannan wuraren guda biyu. Idan mutum ya kamu da ayin ko kuma ya kamu da cizon wani abu mai dafi nan ne aka fi bukatuwar ruqya sama da sauran wurare, amma ba yana kore dangin ruqya a ce gaba ɗaya ba a yinta ba sai a wannan wuraren. Bi dalili ne cewa gashi ya yi an yi ruqya a waɗansu wuraren da ba wannan ba. Ina fatan kun fahimta. As-sabi'atu ashar mas'ala ta 17 umku ilmi salafi zurfin ilimin magabata li kaulihi saboda shi Sa'id ibn Jubair yace kad ahsana man intaha ila ma sami'a. Lalle wanda ya aiki da karshen abin da yaji ba da san rai ba to ya kyauta, walakin kaza wa kaza sai dai ni ma kuma ina da hadisi da kaza da kaza da kaza. To kaga hadisan su ba sa cin karo da juna. Hadisin wannan yana nuna halaccin ruqya, hadisin wannan yana nuna barinta shine yafi sama da me sama da yinta. Kaga ba cin karo da juna, in an yi ba ilaifi ba halacci kenan, barinta shine yafi. Hadisin Abdullahi dan Abbas kenan. Kun gane ko? Fa ulima anna al hadith al awwal la yukhalifu al thani sai muka gane hadisin farko baya tabawa hadisi na biyu ko wanne inda ya nufa daban. As-samirata ashara mas'ala ta 18 bu'udu salafi an madahil insani bima laysa fihi, yadda salaf suke nesantar da kansu daga yaban yabawa kansu abinda ba su da shi, wato magabata sana'ar su dabi'ar su shine ba sa yaban kansu da siffar da suka san ba su da ita. Ne yanzu ku kokari mutum yake yabu kansa da siffar da ya san ba ya da ita. A ina muka fahimci wannan? Lokacin da Sa'id ibn Jubair ya tambayi ɗalibinsa yace ayyukum ra'al kawkaba alladhi qadda al-barihata, sai yace ana, yace ama anni lam akun fi salatin walakin nilu duktu, yace amma fa ba sallah nake ba. Kaga na so ya nesantar da kanshi kar a yabe shi da abinda aka san, da abinda shi ya san cewa baki ne yake ba. To dama mutum ya so a yabe shi da abin da yake baki ne laifin sa, wannan yana daga cikin laifi. La ta saban nan laifin, Allah ta saban nan laifin ne ya farauna bima ta wai hubuna an yumadu bima lam yafalu fala ta saban nan bi mufazatin min al'azab. At-tas'ata'ashara mas'ala ta 19 qawluhu anta minhum, yadda annabi ya ce ukasha kai kana cikin su, alamun min alamin nubuwa, wannan wata alama ce daga cikin alamomin da ke nuna annabtar annabi, dan tayaye ya gane bayan bai san gaibu ba ta wahayi, tunda shi baya magana kan san zuciya sai wahayi. Al-20 mas'ala ta 20 fadilatu ukasha, falalan wannan sahabi mai suna ukasha. Al-hadiyatu wal 20 mas'ala ta 21 isti'malul ma'arif, ya halatta ya amfani da al-ma'arif, abu jiro ma mutum abu ba tare da an fito da shi kalara ba. As-saniyatu wal 20 mas'ala ta 22 husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, kyakkyawan halin annabi sura da aminci su tabbata gare shi. Duk mun fahimci waɗannan mas'aloli a cikin wannan babu, so abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai, wannan muka kuskure Allah shi yafi mana. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mutanen annabi Ibrahim alaihi salam suka jefa shi cikin wuta, wata hanya biyu fita ka karanta nasin Qur'ani, abinda ya faɗa sai ka tsaya anan. Abinda Qur'ani ya nuna sun zo sun yi haka rami sun abinnan ubnu lahu bunyanan falquhu fil jahim, saboda haka sun haka rami suka kunna wuta a ciki kuma suka dauke shi cewa su jefa shi ciki. Qalu harquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaydan fajalnahum al aktharin wa najaynahu wa lutan ila al ard allati barakna fiha lil alamin, ma'ana ubangiji yayi kiran wuta yace kuni bardan, ki zanto mai sanyi, wa salaman kuma ki zanto aminci ala ibrahim, bisa ga annabi ibrahim alaihi salam. Allah ce wa aradu bihi kaydan fajalnahum al aktharin, su sun dafaci kaidi tare da shi da makirci, mu ko sai muka sanya kaidin su din suka zanto su ne ta babbu, wani jena ku muka tsamar da annabi Ibrahim, ma'ana dai bai ji zafin wutar ba, su lokacin da su kunna wuta tsammanin sun riga sun gama da shi, sai ya zanto a cikin wutar shi kuma ba wani abin da ya ji na zafinta, to su sun riga suna ganin sun tafi sun gama da shi, Allah kuma ya riga kare shi daga jin zafinta, ya fita ya yi tafiyarsa, ya yi hijira zuwa Baitul Maqdis. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها, حين muka tsamar da shi shi da Lut zuwa ga kasar da muka yi mata albarka ita ce wato Baitul Maqdis kenan. Wa habna lahu Ishaq, daga nan aka bashi da Ishaq wa Yaquba da kuma jika, shine Yaquba nafila wanda yake kari akan da, wa kullan ja'alna salihin, amma cewa ya aka fitar da shi duk wannan nasin Qur'ani bai nuna nan kalar ba, wuta dai an sa ta zama sanyi kuma ta zama sanyi, su sun tafi shi kuma ya fita, tsammanin sun gama da shi da karshe shi kuma ya fita, ya fita kuma Allah ya masa umarni da hijira zuwa ga Baitul Maqdis. Wa khalas, galibin Isra'iliyya da ake hikaitowa wannan ba a gaggawar faɗa sa sai an tabbatar da abu, in ya tabbata ta hanyar nasi, in ba haka ba sai a yi shiru. Ya so a yi masa dogon bayani game da babbar shirka da ƙaramar shirka, a yi bayani filla-filla, ai ka ji wani daga cikin filla-fillan daga yau, in ka ci gaba da zuwa har ƙarshen littafin to filla-filla duk za ka ji shi insha Allah. Ba zai yiwu rana ɗaya, wannan karatun watanni ne kake so a yi shi lokaci guda. Mutum ya mutu ana aske masa gemawa, aske masa kai, ba wanda ya ce haka. Allah bai ce ba, annabinsa bai ce ba.
yake idan waye ne hukuncin wanda ya yanka dabba saboda malamin duba ya sa shi ko kuma wani boka ya sa shi ya halatta a ci wannan dabbar ya halatta ba sauran bayani zai zo nan gaba insha Allah. Wa wannan mutum ne yake kyautata aiki a gaban iyalansa don su gani su yi koyi da shi, wannan zai shigar ya a'a don koyarwa din ibada ce, kamar kayi ibada cikin ibada ne, lokaci guda ɗaya ka haɗa abin nan, gashi ka bauta ma Allah da sallar ka kuma kayi ta a gaban iyalanka don su ma su yi koyi da kai, wannan lada ma kake da shi. Abinda ake nufi kayi abu don a yaba maka kawai ba don koyarwa ba, in don koyarwa ne kai kasadinka shine ka bayar da koyarwa ga wanda ya jahilci wani abu, wannan babu laifi gare ka. Wannan yake cewa mutumin da ya karamar shirka an nuna ba za a karɓa aikinsa ba, to wani aikin ake nufi, wanda ya karamar shirkar ko kuma kowanne a cikin karatun mun faɗa muka ce wannan aikin da ya wanzar da karamar shirka a ciki ya rushe, kaga bai shafi sauran ba kenan, shine amfanin cewa wannan aikin da ya wanzar da shirkar a ciki na ya rubuto da larabci, amma larabcin bai fito sosai ba, ya kamata idan larabci baya fita sosai ka rubuto da Hausa don mu gane mu baka ansar abin da ka nema, kada ya zanto rashin fitowar larabcin ya sa mu bada ansar ba abin da ka nema ba. Amma dai abin da na fahimta a larabcin da ya kukkulla a nan gurin yace na ce makaruhi ne a mutum ya nemi a yi masa ruqya, amma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha ta yi masa ruqya lokacin baya da lafiya, shi ya nema ko ita ta yi, ka karanta hadisin ka gani mana shi ne yane ma yake yi mun ko ita ta yi, kuma dama ba mu kore aikata wasa ba shi din, tun a ciki muka ce hadisan da suka zo akan ruqya ko akan wancan kayyu sun zo a sifa nawa, hudu, a cikin mun nuna akwai aikin sa shi kansa, saboda haka Annabi zai yi abu aikin sa idan ya ci karo da maganar sa, wanne ake gabatarwa aikin sa ko maganar sa? Maganar sa, saboda me? Dan aikin sa ta iyawa me hususiya ne nafi, amma maganar sa ko doka yake bayarwa, dan haka ba za ka kafa mun hujja da aikin sa ba, in na kafa mun hujja da maganar sa, wannan ala fardu cewa akwai mu'arada din kenan, wanda ba wannan mu'arada wannan wani hadisi ya rubuto wanda shi ma yana cikin babukan gaba, laysa minna man tatayyara aw tukayyara lahu aw takahana aw tukuhina lahu, yana cikin hadisan wannan babin, idan an zo gaban wurinsa su kai haƙuri za a yi magana akan sa. Me ne hukuncin gina coci-coci a garurukan al'ummar musulmi? Bai halatta ba, wallahi duk musulmin da yake da bayar da dama na bada floti ko ya bayar da yana aiki a kasefa ya halatta ba ya sa hannu yadda a gina coci a Kano, don ya taimaka kuma ya yi ta'awun alal ismi wal udwan, duk yadda zai jinkirtar da wannan yayi. Amma abun mamaki a yau za ka samu matsala ne kai in za ka yi aiki na musulunci, amma dan coci zai yana neman abin nan a kasefa ko ina ne dan nan za a gama masa, amma kai ka zo kana son ka yi masallaci ko menene sai an baka wahala, wai za ka tayar da fitina, sai an kai ka majalisar sarki an kai ka ina ne sai SSN sun ba da report akan ka, an mune ne ai tayawo da planning din ginin ka, akwai security na government house, akwai SSS, akwai ina ne, wai duk ana taba cikin ka zaka gina me masallaci a ina a Kano? Amma a yau dan tace zai gina nashi ba abin da ya dame shi, waɗansu tambayoyin ba su fito sosai ba shi yasa suke ba da wahalar karantawa, saboda haka duk wanda ya ji bai ji tashi ba to ta bani wahalar karantawa. Abu na ƙarshe da wannan yake faɗa yana ba da shawara ne cewa ya kamata a ƙayyade lokacin tashi, saboda shi kamar shi yana nesa yana zuwa a kusa da bici yake, yana da gaskiya wannan ƙwarai da gaske. Wato galibi abin da ke sa wani lokaci karatu ya tsawo gaskiya akwai rashin ƙayyade lokacin tashi din, amma dai tsarin karatun galibi akan yi kokari ne a ga bai wuce awa 1 da rabi ba tsakanin karatu da tambayoyi, ma'ana a samu 90 kafin in kaga wannan an ketare wannan to wani ne ya kawo wata tambayar da in aka ba da ansa yar kadan aka tashi wani ba zai fahimci abin ba to sai ya wayan zar da ayi dogon bayani amma akan yi iyakacin kokari a gaba a wuce 90 kasir ba to a nan gurin yanzu shawara ce tsakanin mu masu karatu idan kuna ganin a tsaya 60 kasir to kullum mun yi karatun 60 kasir idan ai 90 kasir to kuma ai 90 kasir to kuma wannan sai a rinka tunawa da tunawa mutum wajen lokaci wani lokaci in ka koro karatu ba za ka ankara ba sai dai ka duba ga agogo yayi sama ba wai da niyya bane ba amfanin kasir din yana da amfani dalili za ka yi mamaki inda kasir ke zuwa wani lokacin akwai wata rana ina zaune a nan gurin cikin makaranta sai ga waɗansu mutane daga Ivory Coast suka zo suka ce akwai wani kasir da aka taɓa yi a nan masallacin an ce kaza an ce kaza an ce kaza kuma ni ne nace kuma suna neman ƙarin bayani Hausawa ne mazauna can kuma na tabbatar kasir din ne suna faɗin abin dun na san ga lokacin da nayi na ƙara musu bayani akwai ɗansu ƴan uwa da suka zo daga Ghana kuma suka ce suna da kasir da ake a nan gurin suna da wanda aka yi usbu'us sahaba din nan da aka yi wanda aka yi akan shi'a halatta gaddafin nan sun je har Ghana yanzu da sauransu to shi yasa shi kansa kasir din ake ba shi muhimmanci duk da cewa su masu kasir din wani lokacin suna da dan ku yi hakuri suna dan abubuwa irin nasu wajen sa zo su har a ɗarko da sai a daɗe a danna can gurin nan yayi ƙara nan a buɗe ƴan wani lokacin ka ji kiɗa kafin a shirya abubuwan da sauransu wani lokacin duk da haka su ɗauka kuma idan ka je ka sai rikodin ɗin ka ji kasa ɗin shafi ya wani shafin ya yi wani bai yi ba wani da iska wani ba iska to galibi abinda yake faruwa wani lokacin ko rashin tsara kayan aikin ko kuma karancin kayan aiki wanda ita sana'ar kasa ɗin in za a tsaya a tsara ta za ka ga cewa sana'a ce mai abin nan za ka samu manufa guda biyu ka samu kuɗi kuma ka yaɗa da'awa yaɗa da'awa shi ne kasa ɗin za ka saba wa mutane su riƙa sanin kasa na wanda yake zai saba da gudun mamu yawon.